Rada mun ci tabbata gare shi ala Abi Saif mun je wurin Abu Saif, wato ni da Annabi mun je wurin mutumin da ake kira Abu Saif, wani makeri ne a cikin Madina. Wa kana zi'ran li Ibrahim alayhi salam, zi'r mace mai shayarwa, haka mijinta ma ana ce masa zi'r. Asalin zi'r a larabci, a cikin larabci idan ka duba kamus, ana amfani ne dangane da raƙumar da take tausayin dan da ba nata ba. Sai a ce za'aratin naqatu, bi ma'ana atafat ala ghairi waladiha, raƙumar da ke tausayin wani dan da ba nata ba. To shine sai aka kamanta mace mai shayar da dan da ba nata ba da waccan raƙuma mai jin tausayin dan da ba nata ba. To kuma sai aka mayar da mijinta shi ma ya zanto kamar shine mai shayarwa din. Dan ita wannan matar ita kadai ta saman wa kanta wannan maman, ko a sanadiyar zamanta da miji. Sai ya zanto kamar shi ma mai shayarwa ne. Ina fatan kun fahimta. To shi wato Ibrahim lokacin da aka haife shi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, matan Madina sun rinka takara kowace tana son ita za ta karbe shi a matsayin mai shayar da shi. To shine dai matar Abu Saif din nan ya kasance ta dace ita aka bai wa dan. To yana nan haka Annabi kan kai ziyara wurin, har lokacin da ya kama cutar da ta ajalice, to shine lokacin Annabi zai tafi sai kira Anas dan Malik ce zo mu tafi. Suna tafiya kan hanya Abdurrahman bin Auf ya gansu suka tafi. To shine har ɗaya daga cikinsu, ko Anas ne ko Abdurrahman bin Auf, ko dai wani sahabi na manta, kafin su je gidan Abu Sayyid, to shine ta buga jikinsa a makera, gidan ya turnuke da hayaki. To wani sahabi ce, to yanzu ga Annabi zai je makera ga hayaki. Sai ya garzaya a guje cewa Abu Sayyid, dan Allah kashe wuta, ga Annabi ne yana zuwa. Kada zo hayaki ya dame shi. Abu Sayyid da ya ji labari ya masa shi ma ya kashe wuta, aka gyara waje dan taron Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai wadansu ga wannan hadisin ababin girmama bako, idan bako zo duk abin da zai bata masa sai ka gyara kar ya gani, ko kar ya taka, ko kar ya ji. To Anas dan Malik ke cewa da kalna ala Abi Saif, mun shiga wurin Abu Saif, wa kana zi'ran li Ibrahim alayhi salam, shine mijin matar da ke shayar da Ibrahim alayhi salam. Fa akhadha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Ibrahim, sai annabi da mutum tabbata gare shi ya karbi Ibrahim. Faqabbalahu, ya sumbace shi, wa shammahu, ya kuma sansana jikinsa. Ya sumbace shi, ya sansana jikinsa. To yanzu wannan hadisin ina dangantakar wannan wurin da can inda muka kafa hujja? Aka kafa hujja da shikenan wajen sumbatar mayyit. To ai yanan bai riga ya mutu ba, yana cikin cutan ajali ne, amma annabi ya karbe shi ya sumbace shi. Waɗansu sun kafa hujja da wannan hadisin cewa wannan ma yana ko ba wancan na baya, wannan na ƙarfafa maka cewa ka iya sumbatar mamaci. Suka ce ai wannan bai riga ya mutu ba, suka ce eh, amma yana dab da mutuwa ne annabi ya sumbace. Kamar yadda hadisin zai nuna, annabi na ajiye shi, ko ma tun yana hannun annabi sai ya mutu. To shikenan abin da yake kusancin mutuwa na karɓan hukuncin mutuwa. Kaga suka ce abin da yake dab da mutuwa daidai yake da mutuwa. Tunda suka ce idan mutum na dab da mutuwa, idan yayi wasiya ba a karba, in yayi kyauta ba a yarda, dan saboda jin tsoron kila yana son yayi kyautar nan ne, dan ya ga zai mutu yana so ya ragewa magada wani abu da ya kamata su samu na gado, ai yanzu ba tashi bace ba. Shi yasa kuma annabi ce in za ka yi sadaka, kai tun kana da lafiya, anta sahihun shahihun taqsal faqra wa ta'mul ghina, in zaka yi sadaka ka bayar da ita tun kana da lafiya, kuma lokacin da kake jin zafin rowa lokacin ya kamata ka bayar, lokacin da kake jin tsoron talauci, kake son ka zama hayin shaqin mai kudi, lokacin zaka dauki abin ka bayar ta filada. Yace kar ka bari har sai lokacin da kake dab da mutuwa, sai ka ce isli fulanin haza wa li fulanin haza wa li, sai ka kusa mutuwa sai ka ce kaza a ba wani, kaza a ba wani, sai wa ai ya riga ya zama na wani tun kafin ka fada yanzu. Yusiku billahu ya auladikum lil dhakari mithlu hadhihi al-unthayayn, kenan halin da yake dab da mutuwa daidai yake da halin ne, halin mutuwa kine yake cewa annabi ya karbe shi ya sumbace shi, ko thumma dakhalna alayhi ba'da zalika, sannan daga baya muka sake komawa muka shiga, wa ibrahimu yajudu bi nafsihi, alhalin ibrahim wato yana tunkuɗo ransa, wato kamar shi ne yake tunkuɗo ran, bayan mala'ika ne yake zaro ta daidai lokacin ana zaro ransa daga jikinsa. Faja'alat aina rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tazrifani,
sai idanun annabi sallallahu alaihi wasallam suka rinka zubar da hawaye. Fa qala lahu Abdurrahman ibn Auf, sai Abdurrahman ibn Auf yace da annabi, wa anta ya rasulullah, yanzu har kai ma ya ma'aikin Allah? Sai wadan suka ce, to me yasa ya ce wa annabi haka? Sai aka ce, ya saba da hadisan da ya shaji annabi na tabbai mutane hakuri, yana cewa ai hakuri. To shi yanzu rashin hakuri kenan kuma yayi, tun daga shari idanunsa suna zubar da hawaye. Shin wannan na nuna rashin hakuri ne ko yana nuna me? Shi yasa shi a fahimtar Abdurrahman ibn Auf kuka yana nuna rashin hakuri, kai kuma ka saba kana umartan mu da hakuri, to yanzu ka umarce mu da yin hakuri, kai kuma ka rinka yin kuka ya ma'aikin Allah. A fahimtar sa rashin hakuri ya kawo ka, sai annabi zai ture masa fahimtar sa ba rashin hakuri bace, har yanzu ina umarni da hakuri. Sai ce, fa qala, sai annabi ya ce, ya ibn Auf, ya kai Abdurrahman dan Auf, inna ha rahma, wannan ba rashin hakuri bane, tausayi ne.
Akwai bambanci tsakanin tausayi da rashin hakuri. Wannan tausayi ne. Summa atba'aha bi ukhra,
sannan ya bibice ta da wata.
To ya bibice wacce da wacce? Ai atba'a dam'atal ula bi dam'atin ukhra,
sai ya bi hawayen farko da hawaye na biyu. Kun fahimta? Waɗansu suka ce, ai atba'al kalimatal ula bi kalimatin ukhra,
ya bi kalmar farko da kalma ta biyu.
Yanzu hawayen farko shine yace, za'alat ainar sallallahu alaihi wasallam tazrifani, to bayan ya gama magana kuma sai ya sake kawo wani hawayen kuma daban bayan wancan na farko. Waɗansu suka ce, a'a, kalma, ai kalmar da ya ce ya kai Abdurrahman da Auf, inna ha rahma, wannan rahma ta ga wannan kalman farko kenan ko? Summa atba'a hadhi ukhra, sai ya biyo ta da wata kalmar ta biyu. Fa qala, ya ce mai, innal aina tadma'u,
an fahimta ko?
Lalle ido na zubar da hawaye, wal qalba yahzanu, lalle zuciya tana nuna damuwa, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, amma ba abinda zamu faɗa sai abinda zai yardar da ubangijinmu. A wata riwayan, illa ma yarda rabbuna, sai abinda ubangijinmu zai yarda da shi. Wa inna bi firatika ya ibrahimu lamahzunun,
lalle mu dangane daga mu dangane da rabuwa da kai ya ibrahim, muna damuwa kan kwarai da gaske.
To da haka aka ce wannan hadisin bai ture hadisin hakuri ba, hadisin hakuri bai hana yin kuka ba. Kuka hukuncinsa daban, shi kuma hakuri ko rahama wato hukuncinsa daban.
Ya halatta kai kuka don saboda nuna rahama, don saboda nuna tausayi, don saboda tausayawa yaron zai rabu da kai,
an gane ku? Ko kuma ya hakuri saboda ka mika al'amarin ka zuwa ga Allah,
cewa yadda ya baka to kuma yadda ya kwace ma wannan zai iya baka.
Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi da Muslim, wal Baihaqi bi nahwihi.
Ka duba abin da ya gabata, wato a can cikin hadisan baya ya kawo hadisin da ya kama da shi.
To a nan gurin akwai sauran abubuwa da malamai ke tsuntsuntowa cikin hadisin, da yake cewa summa atba'aha bi ukhra, sai ce innal aina tadma'u wal qalba yahzanu, wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firatika ya ibrahimu lamahzunun. Yanzu Ibrahim yana yaro dan jariri, yana cikin rashin lafiya, har ransa na gab da za a zare ta, amma annabi ya fuskanci shi yana yi masa magana. Tunda wannan magana ta biyu yanzu da shi yake, innal qalba, innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wala naqulu illa ma yurdi rabbuna illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya ibrahimu lamahzunun. To shine aka ce, yaya zaka sauranta cewa mutum ya rinka magana ga jariri dan wata 18 kacal, wanda ma baya fahimtar magana, watansa 18 kacal, ya rinka yi masa magana, ga kuma yana cikin halin rashin lafiya, ga kuma yana cikin dab da za a zare ransa, shin zai iya fahimta
ma me annabi ke faɗa, ko kuma wannan magana da annabi ya faɗa lalle ba da shi yake ba da wani yake?
Ina fatan kuna fahimta da ke. To sai aka ce wannan maganar da annabi ya fuskantar da ita ga Ibrahim ba da Ibrahim din yake ba, da waɗanda suke wurin yake, amma yana musu magana ne a fakaice, daidai da faɗin Allah ta'ala da yake da annabi, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatakau da mazmuman makazula, wala in ashrakta la yabatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin. Ai Allah ya san annabi bazai shirka ba, amma sai in har kai shirka aikin ka zai rushe kuma za ka kasance cikin tababbu. To dan me zai fada masa bayan ya san bazai ba? Yace karka sanya wani abin bauta tare da Allah sai ka zanto tababbe, ka zanto magaskanci. Ai ya san bazai ba, amma yake fada masa ka dan me yasa? Za ka ce wannan maganar da ɗaya daga da ɗaya kun al'ummar annabi ake ba, da shi ake ba, sai dai an yi maganar ne gare shi dan shi ya isar musu, ba wai dan ta shafe shi ba, wannan su ta shafa, amma shi mai isarwa ne. Tunda su ba su da matsayin yadda kowa zai masa Allah, kowa Allah zai masa magana shi da shi, to shine sai Allah ya zuro magana ta fuskar annabi dan ta kai zuwa gare shi. Kamar kai ne lokacin da kake noman rani, lokacin da kake ɗebo ruwa kake zubawa a mazrari yake tafiya ko har yaje ina inda shuka take. Ai wannan magudanar ruwa ba ita kake sharuwa ba, kana shayar da me shuka, amma ta hanyar wannan. To da haka wannan magana da annabi yake magana ba da Ibrahim yake ba, yana magana ne da Sa Abdulrahman bin Auf da kuma kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun al'umma, cewa dai ya halatta idan an yi maka mutuwa idanunka ya zubar da hawaye, ya halatta idan an yi maka mutuwa zuciyarka ka duko ta bugu ko kuma ta yi damu, amma duk da haka karka yadda ka faɗi wani abu sai abin da Allah ya yadda da shi. An fahimta ku? Al-Khamis, hadisi na biyar, an Abdullahi bin Ja'far radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. وانا حديث نبي الأنكر قوشي دقى عبد الله بن جعفر جعفر كما ابن أبي طالب. وانا النبي صلى الله عليه وسلم يتزيل انك تاشي دفكا فكي قدا بيشكين الجنة yana da fuka fuki ne zai rinka tashi da su cikin aljanna. Fi Ja'far bin Abi Talib, Ja'far as-Sadiq, shine lokacin da aka bude, tun lokacin da aka tafi hijira zuwa Habasha, kafin hijiran Madina fa, tun da ya tafi hijira zuwa Habasha sai ya zauna a can gurin yana ta karantar da mutane addini gurgurdan abin da ya sani. Bai dawo Madina ba sai a shekara ta 7, bayan ma an yi hijira Madina da shekara 7, sannan ya dawo daga Habasha ya dawo Madina. Da ya dawo Madina, kaga yayi shekara 7 a garin da ba nashi ba, a kasar da ba tashi ba, dan cikin Afirka ne shi, ko ya saba da can tsibirin Larabawa, launin mutanen ba nashi ba, komai ba nashi ba. Yanzu ya dawo, inda ma'aikacin gwamnati ne ya dogor wannan tafiyar, ya dawo, me ya kamata a yi masa? Sai a bashi hutu ko? Amma yana dawowa ranar da aka bude Khaibar, sai kuma annabi ya nada shi ya zanto cikin jagoran da zasu yaki Romawa, aka sake harba shi wani gari. Aikin sahabbai kenan, da aka ce musulunci shi aikin sa ba a huta ba, har sai lokacin da aka zarire sannan za ka huta. Yi kawai ake, sai dai irin lafiya ta kama ko wani uzuri ko gajiyawa ko laulayi, amma ana lafiya ba saurarawa, aikin musulunci. Haka ake son kowa ya yi, da mai kuɗi, da malami, da wanda yake mai yi da ƙarfinsa, kowa haka ake sai ya gurgudan halinsa. Don ko ba ka cewa sai unwa ne ya yi zan yi, gurgudan yadda kake da shi za ka yi. Shine lokacin da ya dawo, an buɗe Khaibar a rannan. Annabi ke ta, to ni ban ma san ba da me zan yi farin ciki, abi fathi khaybarin aw bi qudumi Ja'far, yani bi fathi khaybara aw bi qudumi Ja'far, shin zan yi farin ciki ne an bude Khaybar garin Yahudawa, ko kuma da farin cikin dawowan Ja'far, wato ban san da wanne zan yi farin ciki. To kuma wannan yakin da aka tura shi, su uku da ma aka tura, aka ce su shugabanci yakin, da wato Zaid bin Harisa, da Ja'far ibn Abi Talib, da kuma Abdullahi bin Rawaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabban da ya tura, yace yanzu shugabanku da nan da muku shine Zaid bin Harisa, yace fa in kutila fa Ja'far ibn Abi Talib, fa in kutila fa Abdullahi bin Rawaha, fa in kutila fal yakhsar al muslimuna man sha'u. Shugabanku dai yanzu shine Zaid ibn Harisa, in an kashe shi to sai ku koma karkashin jagorancin Ja'far, in an kashe shi sai ku koma karkashin jagorancin Abdullahi bin Rawaha, in an kashe shi to ko musulmai su zaɓan wa kansu wanda zai ga dama. Sahabbai ko suka tuɗa suka tafi Rome, ƙasar Romawa, aka je aka ringa gwabza yaki, sai ko aka kashe Zaid bin Harisa ya yi shahada. Kafin ya faɗi tuta tana hannunsa, Ja'far bin Abi Talib ya kashe ta, da shi ma ya kashe ta, yana cikin yaƙi, shi ma ya yi shahada. kafin kisa ta fada daga hannun shi, wato sai Abdullah ibn Rawaha ya kace ta. Abdullah ibn Rawaha na tare da kuma duk wannan abu wani ikon Allah, annabi na zaune a Madina shi da sabon da fuzbe ba, yana faɗa musu to ga Jafar sun da tuta, amma ga Zaid ibn Harisa da tuta, amma ga shi nan an gama da shi. To yanzu Jafar ya ɗauka, yanzu Jafar ga shi nan an gama da shi. To shi kenan yanzu Abdullah ibn Rawaha ta koma hannunsa. Da gama da Abdullah ibn Rawaha, tuta na dab da faduwa sai ga Khalid ibn al-Walid. Biyo wata ko sai shi tuta sai ya tsaya ya tara dukkan al'ummar musulmi suka tara a karkashin sa. Bai riga ya ci gaba da yaki ba, sai da suka ce gaba ɗaya sun yadda shi ne shugaba, tunda Annabi ya ce ku zaɓa wa kansa wanda zaka dama. Suka ce mun nada ka tunda ka kace mun nada ka ja a. Haka aka ja ka tuji Allah ya ba da nasara a wannan yakin har suka dawo gida. To lokacin kaga su Jafar ya riga ya yi shahada, yanzu mutanen gidansa kenan suna cikin takeici. Shine wannan hadisi yake cewa shi Abdullahi dan gidan Jafar ke hikaito shi, yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama amhala ala Ja'farin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jinkiri ya jinkirtawa iyalan gidan Ja'far salasan, shi ta rusa kukan su har kwana uku bai hana su ba, ana ta kuka har tsawon kwana uku. Yace ba zai zo ba sai bayan kwana uku, salasan an yatihum, ba zai zo ba sai bayan kwana uku. Thumma atahum, da kwana uku suka wuce sai ya zo. Faƙala ya ce da su, la tabku ala akhi ba'da al-yawmi, daga yau kar ku ƙara yin kuka don mutuwar ɗan uwana. Shikenan kwana uku ya riga yi. Sai wannan ke nuna halaccin kwana, halaccin kuka daga lokacin mutuwa zuwa kwana nawa? Zuwa kwana uku. Nan ya ce la tabku ala akhi ba'da al-yawmi, la tabku ala akhi ba'da al-yawmi. To shi yasa sai waɗansu suka taƙaice jana'iza, ai ta'ziya, da kwana uku. Suka ce a cikin wannan kwana uku ne ake yin ta'ziya. Dama ta'ziya shi ne wato baiwa mutum haƙuri dangane da mutuwar da aka yi masa. In kwana uku suka wuce shi kenan lokacin ta ya riga ya wuce. Saboda menene abin da ake nufi ta'ziya ban haƙuri? Yanzu shi an ce duk wani kuka da zai yi ya riga ya tanadi ke gama cikin kwana uku. To bayan ya riga kwana uku sun wuce, sai waɗansu suke ganin ma in yanzu ka zo kana masa ta'ziya kamar kana tuno masa ne zai ƙara wani kukan, kuma Annabi ya hana shi, wai sai dai ka kyale shi kawai. Haka waɗansu malaman suka ɗauka, tun dai kwana uku ta wuce ka kyale shi kawai, sai dai ka yi addu'a ga mamu ko in kun gama da shi, kai Allah ji kan wane, dama kar ka tsaya kana taɓa shi haƙuri, ashe wane ya cika. Ka ainihin rannan ma gabo a gumata ta ƙarshe daga shi rana ka tsaye, yanzu kana tuno masa kenan. Ai rana kaza ta ƙarshe muka haɗu, ya ɗago mu hannu ne kaza, ai mun haɗu wuri kaza, yanzu kana ta tuno abubuwan da zai sake tuno masa baya ya sake yin kuka, kuma an hana shi. To sai suka ce in dai kun haɗu sai dai ka addu'a, kai Allah ki kan wani da ya aka ƙara ji da haƙuri. Har ma ƙila sai ɗauka ƙila kai masa ta'ziya shi ne ya manta. In ka wayin fice irin wannan. Ya haƙa da jida haƙuri, Allah ji kansa da gafara, yake da an riga an musu. Amma idan ka tsaya za ka cikin wata uwa kuma sai a ji wani ta haƙuri, yanzu a ce kaza, ai ni ban samu damar zuwa ba sai yanzu, yanzu sai ka tuno masa abin da ya wuce ba. Ina ba ta gumma yin ta. Da haka Annabi ya ce la tabku ala akhi ba'da al-yawmi, daga yau kar ku ƙara yin kuka dangane da abin da ya shafi ɗan uwana. A hadisin da Nasa'i ya rawaito, lokacin da aka ce suna jin suna kuka, sai Annabi ya tura wanda ake ce je ka hana su, in ji ni. Ya dawo yace amma kin Allah na hana su sun ki denawa, har yanzu ma san shi kuka suke. Yace sake koma ka hana su, kace inji ni. Ya sake zuwa ya hana su kai, yace har yanzu ba su dena ba amma kin Allah. Yace dauki kasa ka watsa musu a fuska, kace kasa saken kuka. Uftu ala wajhihim ala wujuhihim turaba. To ga jahara Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje da kanshi da ya ga ba su dena ba a wannan ruwayan, yace daga yau kar ku ƙara yin kuka dangane da dan uwana. Kowanne wannan wanda aka halatta din shine aka hana tsaya iyakacinsa kwana uku. Dama wancan na raki, ai ko lokacin da aka mutu ba a yadda kai wancan na raki ba. Tun farko ba a halatta maka shi ba, ki tun farko haramun ne. Ya jama'a, kukan da ake yi wanda ke ɗauke da sauti da kuma faɗin waɗansu kyawawan ayyuka na mamaci, Allah sarki wane mai mun kaza, mai yi mun kaza, ya yi kaza, wannan ko daga lokacin mutuwarsa dama haramun ne a yi shi. shine an-niyaha, haramun ne wannan a yi shi. Amma wanda yake kukan da baya dauke da sauti sai dai hawaye da katsuwar zuciya, babu wani sauti, babu wani hargowa, to wannan ya halatta a yi shi. Shi ma iyakacin sa kwana uku, in kwana uku suka wuce shi ma kuma lokacin sa ya wuce, ba za a sake yi ba. Kun fahimci wannan matsalar da kyau? Dan kar ku hada baban biyu. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahihun ala sharti Muslim. Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito shi, kuma hadisi ne kyakkyawa akan sharadin Muslim, a sahihi akan sharadin Muslim. Wa kharajahu Ahmad bi atamma minhu. Imam Ahmad ya ruwaito shi da ruwayan da tafi wannan cika da tsawo. Wa sayati lafzuhu fi ta'ziya, malaci lafazin sa zai zo a cikin babin ta'ziya a nan gaba insha Allah ta'ala. Yanzu mun gama magana akan me? Akan ma ya juzu lil hadirina wa ghairihim, ko wato dai ya halatta mutum a buɗe masa fuska. Amma wannan buɗe fuska mun ce lokacin da aka lullube shi da mayafi, waɗansu ma sun ce ai har lokacin likkafani, ko da an yi masa likkafani sai wani ɗan uwansa ya zo daga nesa, ko kuma wani dai abokin arziki ya ce yana buƙatar ganin sa, ya halatta a buɗe masa shi ya gani, ya halatta ya sumbace shi. In ko bai nema ba, wannan halatti ne, ba umarni aka yi ba. Kar ka je kana cewa sunna ne a buɗe maka shi sai ka sumbace shi sai ka yi kuka a wajen. A'a, ana maganan halatti ne, in an yi ba a yi laifi ba. Kun san akwai bambanci tsakanin abin guda biyu. So da dama mutum na ba da fatawun yi sai abu kaza halal ne, sai wani zai sai abu kaza sunna ne. Kamar wani ɗan uwa, akwai waɗansu hadisai da suke nuna cewa idan mutum ya kasance ya mutu, idan an je saka shi cikin kabari, abinda ake so mustahabbi ne a samu mutumin da bai sadu da iyalinsa ba a daren da ya gabata, ya kasance shi ne zai sa shi cikin kabari. Amma in ba a samu wannan ba, kowa sa shi, shikenan babu wani laifi. To kaga yanzu wannan mustahabbin, yanzu duk mutum 100 ina jin da wuya ka samu uku da suka san shi. To sai da aka je makabarta a dauko wacce za a sa, sai ce jama'a jawai bai sadu da iyalinsa ba. Kaga irin wannan akwai tashi a cikin kwarai da gaske, saboda haka sai mutane sai kasa fahimta shi. Yanzu abin da yake so koya musu ba za su taɓa fahimta ba. Amma inda tsaye, inna alhamdulillah, har ya jawo hankalin mutane, ya magana akan mutuwa da abin da ake fuskanta, duk ya kaɗa hankalin mutane, kowa ji kamar shi ma yanzu a sashi, sai kuma ya gangaro a hankali a hankali. To dama bayan mutum ya mutu, kuma halal ne kaza, halal ne kaza, sunna ne kaza, mustahabi ne kaza, har sai ka shigo da wannan cikin ruwan sanyi salin alin, sai ka shigar musu sanciyarsa. Amma kawai sai tashi zai ba da doka, sai mutane sai kasa fahimtar shi, shi ma ya kasa fahimtar su. Abu na gaba, ma yajibu ala aqaribul mayyit, me abin da yake wajibi bisa ga makusanta na mamaci lokacin da mutum ya cika? Me abin da yake wajibin su, abin da ya wuce abin da yake ja'izi ne gare su ko wanin su, ko wannan ko abin da yake wajibi ga bisa ga waɗanda suke makusantansa? Wa yajibu ala aqaribul mayyit hina yablughuhum khabaru wafatihi amrani, ya wajaba a bisa ga makusantan mamaci lokacin da labarin mutuwar sa yaje gare su, amrani, al'amura guda biyu ne ke wajaba a kansu. Al-awwal, abu na farko, as-sabr war ridha bil qadari, mutun yayi hakuri ya kuma yadda da abinda Allah ya kaddara na mutuwa. Li qawlihi ta'ala, saboda fadin sa ta'ala da yake fada cikin hadisi, cikin aya yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله مدعوك شيء ولنبلونكم للي والله ذا مجربك بشيء من الخوف دون أبو نسوره, a kurinka dardarɗin zuciya, ko tsoron ɓarawo, ko tsoron azzalumin sarki, ko tsoron azzalumar gwamnati, ko dai tsoron wani abu wanda mutum zai ji tsoro. Duk abin da za ka ji tsoron shi kafin ya faru da rai ka, wannan nau'i ne na jarraba da Ubangiji ke jarrabar ka da shi. Ko tsoron talauci, ko tsoron ana cikin wata rashin lafiya kana jin tsoron kar ta zo ta kama ka, kaga wane ya kamu, wane ya kamu, ko kar ta kama ɗanka, duk wannan nau'i ne da Ubangiji ke jarrabar mutum. to lokacin da wannan ta zo sai ka hakurce ka rinka zuwa zuciyarka guri ka komi ka al'amarinka zuwa ga Allah cewa ba abin da ya same ka sai wanda Allah ya kaddara. Zamu jarrabe ku da wani abu na tsoro waljui ko yunwa, zamu jarrabe ku da wani abu na yunwa, wa naqsin min al'amwali da kuma tawaya na dukiya. Jarinka ka ga yana yin kasa a maimakon da yana yin sama, wal anfusi ko tawayan rayuka, to shine tawayan rayuka dinnan wadanda suka yi masa fasaran cewa ma'ana ka rasa wata gaba ta jikinka, ranka ya tawaye kenan, ka rasa hannu ko ka rasa yatsa ko ka rasa kafa ko ka rasa ido, wannan tawaya ce wanda aka yi maka gangan jikinka. Wadanda suka ce a naqsun al anfus a nan gurin shine mutuwa, mutuwar da ko mutuwar mahaifi ko mata ko wani aboki ko na makamancin wannan. Wasu marati, sannan zamu jarrabe ku da tawaya na ƴaƴan itace ko amfanin gona. Allah ya ce wa bashir sabirin, kai bishara ga waɗanda suke masu hakuri. Suwa ne ne masu hakuri? Allazina idza asabatuhum musibatun, su ne waɗanda idan wata musiba ta same su kalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, lalle mu mallakar Allah ne, allamu anan ta cikin lillahi lamul mulki, lalle mu mallaka ne na Allah, shi yake ganin dama ya tafiyar da wannan ko ya zo da wannan. Wa inna ilaihi raji'un, lalle mu zuwa gare shi mu masu komawa ne ba makawa. To waɗanda za su faɗi wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hadisi ya ƙara musu, ya ce kuma mutum sai ce Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Ubangiji ka bani lada a cikin wannan musibar da ta same ni, ta tawayan dukiya ko ta tawayan rai ko ta rashin lafiya ko ta tsoro da nake ji. In gaban ka ya faɗo wani abu zai same ka, sai ka ce ya Allah ka sa wannan sanadiyan samun lada ne, kar tsoron ya tafi ka. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah ka bani lada cikin wannan musiba da ta same ni. Wa akhlif li khairan minha, ka kuma gadar min ka maye min gurmi da abin da yafi alheri. In wani abu ka rasa sai ka ce Ubangiji mayar min gurbi da abin da yafi alheri. A abin da Ummu Salma ta faɗa kenan, ko lokacin da Abu Salma ya faɗa mata, yace ga abin da Annabi ce, duk wanda musiba ta same shi ta faɗin wannan. Bayan Abu Salma ya mutu sai take ta faɗin wannan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yanzu ta yadda da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ta yadda da sakamakon da Allah ya faɗa na ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma, ta yarda kuma da cewa ulaika humul mutadun, ta yadda da cewa wannan shine sakamakon. To amma yanzu abin da ya rage take shakku, wa akhlif li khairan minha, ya Allah ka mayar min da abin da yafi alheri, sai take cewa to yanzu kuwa za a bani wanda yafi Abu Salma, za a iya canja min da abin da yafi Abu Salma. Amma dai bata gushe ba, tun ta gaskata da Annabi ne ya faɗa, lalle za a iya canjawa. Amma dana sanannun waye wannan abin duniya wanda zai yafi Abu Salma, dan ita ko abu farki bata taba zamanin a ce Annabi zai nemi aurenta ba, tana cikin haka sai Annabi ya aiko yana neman ta da aure sallallahu alaihi wasallam, waya ko yazo ya sallama wajenta, tana cikin markade ko tana cikin kulli za ta yi gurasa, sai aka ce ga Annabi na sallama, sai ce mata wanke hannunta, sai ta shimfiɗa masa fadakan gefe guda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata maganar neman aurenta, ta ce to ai tana da matsaloli guda uku, matsala ta farko tana da yawan shekaru ta kwan biyu, matsala ta biyu kuma tana da ƴaƴa. Ta san waɗansu ba ta so a je gidan shi da agola, baya so a je gidan shi da agola. Matsala ta uku ta ce tana da tsabagen kifi da yawa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalan shekaru wannan ni ma ai na dan kwan biyu ba na yau bane ba, amma matsalan abin da ya shafi ƴaƴanki kuma ƴaƴana ne daga lokacin da aka daura aure, ai shikenan kamar ƴaƴana suke, dan haka ma aka haramta mutum ya auri agolarsa, ko ai shikenan magana ta kare. Matsalan yawan kishi ku, to zan roƙo miki Allah ya rage miki. Annabi sai ba ta fiyar da shi gaba ɗaya, cewa a rage, saboda yana da muhimmanci, yana da ranar sa, shi kan sa kishi. Ai babu wani abu a duniya face suna da amfani, sai dai ka ga cewa da amfanin da sharrin wanne ya fi yawa. Lokacin da sharri ya fi yawa sai shari'a ta haramta, amma yin amfani yawa to wannan ɗan sharrin da ke ciki ko ɗan kaɗan ne sai a haƙura da shi saboda ɓangaren amfanin. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, kaga wannan ta samu gaskatuwar wannan aya da gaskatuwar wancan hadisi, cewa duk wanda wata musiba ta faɗe shi ya ta same shi, sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah ce waɗanda wannan kenan halin su, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma, lalle irin wannan akwai salawatun min rabbihim, ma'ana akwai wani akwai wadansu salatai na musamman da za su samu daga wajen ubangijin su, wa rahama, da kuma wato rahama ta musamman daga wajen ubangiji. Wa ulaika humul muhtadun, sannan waɗannan su ne shiryayyu. Kaga an ambaci ababai guda nawa da za su samu a nan cikin aya guda uku, salawatun min rabbihim da kuma rahama da kuma me ulaika humul muhtadun. Shine Umar dan Khattab yake cewa madalla da kayan laftu guda biyu, madalla da doriya bayan kayan laftu. Kasan kayan laftu guda biyu shine kasa ko ta abin nan ko buhu guda biyu, ɗaya daga gefen dama ɗaya daga gefen hagu a bayan rakumi ko ko a bayan jaki, kayan doriya kuma ka ɗora wani a tsakiya wanda shi baya da wannan. Yace madalla da kayan laftu da doriya, inji Umar dan Khattab. Abki kayan laftu da doriya shine salawatun min rabbihim wa rahama. Menene doriya kuma? Wa ulaika humul mubtadun. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سننكم قا حديث أنس بن مالك الله سكار جاء قريسي يناتي ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أتقذوا يشوتي وجموني قبري يوتي تشموني قبري يسيسا موتمشي وهي تبكي تنفوكا أوجان. Saboda suka ce wannan ya nuna halaccin mace ta je ziyarta makabarta kenan. Daidai wannan wurin ya nuna halaccin me? Mace ta iya kai ziyara ina makabarta, tun daga shi annabi ya wuce wata mace tana gindin wani kabari ta biki tana kuka a wajen. To idan aka ɗauki wannan sai wadansu suka ce za ka yi da hadisin da annabi ya ce la'anallahu zuwaratil qubur. Allah ya la'anci masu ziyartar kabari. Sai wadansu suka ce zuwar, wato ai siga ne na mubalaga, masu yawai ce ziyartan kabari, bai ce ba masu zuwa kabari. Waɗanda suke zuwa kaɗan kaɗan ba da yawa ba wannan ya halatta, amma in su je yau su je gobe ne su mata, saboda an ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrujuna tabarrujan. Yanzu in sa su fita yau su je gobe su je jibi yadda namiji zai je, to su shikenan yanzu sun karya ka'idar wacce ayat ta me wa karna fi buyuti kunna. Amma in ya zanto a shekara su je so ɗaya ko so biyu, to wannan ya halatta. Dan gashi dai annabi ya wuce wata mace a wurin kabari kuma bai hana ta ba, haka waɗansu malaman suka ce. Wahiya ta biki tana kuka, fa qala laha, sai annabi ce da ita ittaqillaha wasbiri, ki tsoroci Allah subhanahu wa ta'ala ki kuma yi hakuri. Ma'ana ki tsoroci Allah ki daina kuka haka, ki tsoroci Allah kuma ki yi hakuri. Fa qala, sai ta ce ilaika anni, tafi ka ba ni wuri. Haka lafazin ilaika anni yake nufi, ismul fi'il ne. والاسم من اسمائه اليك وهكذا دونك ما عليك كما يدعي امام مالك كما يدعي مالك يفدا في cikin alfiya ko ibnu malik yafda cikin alfiya ilayka anni taika banu waje fa innaka lam tusabbi musibati ai sai ba a jarrabe ka da musiba ta ba, shi yasa kake cewa in yi hakuri dan ba danka ne ya mutu ba. Haka a cikin wani hadisin ta fada karanta sai ba danka ne ya mutu ba, shi yasa ka fado wani. Kala Anas dan Malik yace wa lam ta'rifu, ita bata san annabi ne ba sallallahu alaihi wasallam. Fa qila laha, ko annabi da yace ta faka bana sai ya tafi sallallahu alaihi wasallam. To tafiyar da annabi bai hana ta ziyartar kabari ba, yanzu ku kai hana ta kawai ittaqillaha wasbiri, ba ziyarta ya hana ta ba ko, ita kuma ta zo wurin kabari, shi yasa shine cikakken mahallin shahidin da ke cewa ya halatta mace ta ziyartar kabari amma kar ta yi. To sai annabi ya tafi. فقيل لها سي اكو اكته ايتا هو رسول الله اي وانت من ديكا تنغما ديكا سي باكي وري النبي الله ني فاخذها مثل الموت تو سي وني صوران يزو متا كرو نبيو وند يكي ديدي ده وند يسامي تو لوكاتين متوا داموا ا كرو نبيو كوتان كوتين داموار ده اكي متا تا متوا كوما دين ينزو ان تان تان تا دامو دان سابودا رشين دا ينزو تانا داموا كر الله يا فشي ده ايتا ta bakanta annabin Allah kar kuma Allah ya fushi da ita shine fa akhadha nisul maut fa atat bab rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sai ta zo kofar gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam, falam tajid indahu bawabina, bata samu masu gadin kofa ba. To shine malamai suka ce me ake nufi bata samu masu gadin kofa ba, sai suka ce a'a, tunda shi shugaba ne, ita a ɗabi'ar ta duk wanda yake shugaba a wancan lokaci a kofar gidansa sai an samu masu gadi. To tunda annabi shine shugaban shugabanni, ya kamata a gidansa a samu masu gadi suna gadin kofa, sai san maka da so kafin ka shiga. to yadda take tsammanin za ta samu sai ta zo ba ta samu ba, shine falam tajri inda huwa wabina, yani ala hasabi zanniha. Ita ta yi tsammanin za ta zo ta samu masu dadi da barori, to sai ba ta samu kowa ba a kofar gida. Wa qala, sai ta ce, ya rasulullahi, ya ma'aikin Allah, inni lam a'rifka, wallahi ban gane ka bane, inni lam a'rifka, ban gane ka ba. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi, ce da ita, inna sabara inda awwalis sadmati, kun san a wata riwaya, inna masabaru inda sadmati alula, ita tafi shahara ko ita muka fi ji, to ne ce inna sabara, sani dai shi hakuri ana yin sa ne inda awwalis sadmati, lokacin farkon saukar musiba, shine asadma. Asalin sadma a larabci shine ka dauki wani abu mai tsandauri kamar dutse da dutse, wanda idan ka hada maka ga wuta tana tashi, ko ka dauki karfe da karfe ka buga, to wannan shine ake kira mai sadma. Daga nan kuma aka dauki sunan mai Saddam, sadma kenan. Wato dai inda kake Saddam a larabci, idan ka duba kamus, wato mai taran hadari, ya kai masa karo. To shi ne ya ce inda sabara inda awwalis sadmati, a farkon lokacin da musiba ta faru, lokacin mutum ke yin hakuri. A wacan riwayar, inna masabaru inda sadmati al'ula, wani dai hakuri ana yin sa yayin musibar farko, ba wai sai in musiba ta daɗe har an kwana biyu ba sannan mutum ya huta. To sai aka ce, yanzu wannan magana ta annabi tana da dangantaka da me? Da halinta ko da halinsa? Kaga dai ita dai ranta ya ɓaci, ta zo tana kuka. Yanzu wannan kukan da take lokacin mutuwan ne ko bayan mutuwar da wani lokaci? Da wani lokaci, har ma bayan an zo an binne shi, tunda wurin kabarin ta zo, amma kuma tana kuka. To shine wadanda suka ce annabi na shiryar da ita, kamata ya ce kin yi hakuri tun a karan farko, tun da dumudumin musibar. Amma yanzu ma idan aka ce ki yi hakuri, kuma wannan wani abu ne daban. Hakurin da ya fi kowanne lada shine a karan farko. Yanzu wannan na hana ki ne dai kawai don karo na biyu ba, amma wancan hakurin na farko ce ki. Kaga kenan, wannan na alaka da halin da take ci. Wadansu suka ce a hadisin yana alaka da halinsa. Ai, ita tazo tana ba shi hakuri don ta bakanta masa rai ko? Yanzu take hakura, sai ya ba ta labari. Yo, ai, tun da kika yi abin a nan gurin da hakura kafin in bar wajen, ba sai kin zo kin ba wani hakuri ba har gida. Kowanne na iya ɗaukan biyun, yana ihtimalin wannan, yana ihtimalin wannan, kuma kowanne akwai malaman da suka wada. Wadanda suka ce yana alaƙa ne da halinta, kamata ya ke hakuri tun a karan farko, don hakuri lokacin ɗumuɗumin musiba shi ne ake ba da lada fiye da hakuri na baya da ya biyo baya. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi, da Imam Muslim da Baihaqi, wa siyaqu lahu, kuma jerin hadisin na Imam al-Baihaqi ne. والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم. إذا متن يهقري ساكمكم متور أنا ونهقري ينا دلادا من جرمان قسكي. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها. حديث ما سيوا سنزو أما ذا أنبتاما تتندق تكنسو. أولا نفرقو حديث دكي سيوا لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد. بعد أن ذا mutum uku ko ƴaƴa uku daga cikin ƴaƴan mutum musulmi su mutu, fatamassahu an-naru, kuma ya kasance wuta ta shafi wannan mutumin, illa tahillatal qasami, sai gurgurdan yadda za a warware rantsuwa. Ma'ana, duk wanda ƴaƴa uku suka mutu nashi zuwa abin da ya saba, ya kuma ya hakuri ya jure bai yi abin da aka haramta masa ba, to wannan sakamakon sa shine ba zai shiga wuta ba, har sai dai gwargwadon walwale rantsuwa. To shine menene gwargwadon walwale rantsuwa? To shine aka ce aqallu ma yadkhulu fil nar, mafi karancin shiga ko ya ne an walwale rantsuwa. Kamar yanzu kai alƙawari ka ce wallahi tallahi gobe idan ka zo gida na zan ba ka kyauta, wallahi tallahi gobe idan ka zo gida na zan ba ka kyauta. Ita ya zo ganin kai kana cikin manyan ƴan kasuwa, ya ɗauka wani abin kirki za ka ba shi. Ita kuma kyauta kashi-kashi ce, akwai ta ƙololuwa, akwai ta tsaka-tsakiya, akwai kuma jaririyar kyauta. To shi a tsammaninsa ko ta ƙololuwa ko ta tsaka-tsakiya. ya nuko gari ya zo da sassar tun daga birgida zo kofar gidanka, sai ka ɗauki naira 20 ka bashi, kaga da kyar ka bashi kuɗin motar komawa kenan. Yanzu da komawa bai samu ba, amma wannan ba kawo wani rantsuwar ka bai za ka kafara kanka, ka daga ka fita daga cikin rantsuwa. Ko menene ka bayar wanda zai karɓi sunan kyauta, ka fita daga cikin rantsuwa. Inda ba sa kai babbar kyauta ba, kyauta kai itlakin ka, wallahi tallahi gobe zan baka kyauta. Ko naira ɗaya ka bashi, ka fita daga cikin rantsuwa. Ka tafi kwanda laka ka kyauta wannan. Allah san yi alheri, ka wani wani rantsuwar ka, wallahi ba wani ka fara a kanka. Sai dai kawai dai za a fuskanci rashin kyautawa mutum na tsammanin ka fi karfin su kuma su gwada. Da haka sai aka ce ta hillatul qasmi a nan gurin, gwargwadon abin da rantsuwa ke walwala da shi ne kawai mutum zai iya shiga cikin wuta. To shi ne malamai suka yi ta magana menene ta hillatul qasmi. To shi ne waɗansu suka kawo abin nan, shi ne na sirkin albani tulo maganar Imamul Bagawi. Idan kuka duba da kasa ce qala al-Imamul Bagawi fi sharhi sunna, Imamul Bagawi ya faɗa cikin littafin sa sharhi sunna, yace me Allah ke nufi da me ake nufi cikin wannan hadisi da aka ce mutum ba zai shiga wuta ba sai gwargwadon walwala rantsuwa. Yace yuridu yana nufin illa qadara ma yudiru Allahu qasamahu fihi, sai gwargwadon yadda Allah zai walwala rantsuwarsa. Menene rantsuwar da yayi? Wa huwa qawluhu azza wa jalla, shine fadin Allah ta'ala da yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum, ba wani cikin ku illa wariduha, face sai ya shige ta, ita wa ita jahannama, ita wuta, ba wani cikin ku face sai ya shige ta. Kana ala rabbika, wannan ya kasance a wurin ubangijinka, hatman abu ne wanda yake tabbas, maqdiyan zartacce. Ya za a kinan kowa sai ya shiga. To shine aka ce wannan shigar sai yaya? Sai aka ce saboda kowa zai fita kan sirabi. Sirabi kuma yana mai, yana wata gada ce karkashin ta wata jahannama. Yanzu ba za ka samu shiga aljanna ba sai ka fita kan sirabi. Idan har ka fita kan sirabi wanda ke karkashin sa wata jahannama ne, to ai kamar mutum ya bi ta kan da